sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai Clohas 1530 a matsakaicin zango su kuma su haro ma jamhuriyar Niger za su iya kama su ce kai tsaye da tushen FM na Viewway Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a Nomad da Lord da kuma niya a kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana aksuma maso na'uran computer a duk lokacin da su yake son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a wannan lokacin wato a yau litinin 23 ga watan afrilu na shekarar 2018 ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da sahabu imam aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan da wani rakamu ku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sahabu amma kanun labarai
shugaban amurka ya fada jiya ladi cewa babu abin da amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron koli da zai yi tare da shugaban koriya ta arewa haka nan yau litini ake sa ran shugaban kasar faransa zai fara ziyarar aiki a nan amurka cikin agenda har da zummar shawo kan shugaban na amurka ya kiyale sojojin amurka a siriya bayan da wani harin kunar bakin wake ya halaka mutane 57 jikkata wasu fiye da 100 a birnin kabul hukumar zaben kasar mai zaman kanta tana bayyana fargabar cewa hakan na iya kashe gwiwan mutane su fito domin kada ko kuma shiga zabe da za a yi mai zuwa
to madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa an samu wasu marasa imani sun cire idanun wata yar gudun hijira
inda an fitar mata da ido nan ya da memu kuma yana da muhimmanci akan cewa wannan abun ba mu sani ya zamu yi yanda za ta yi tayi wannan ba domin yanzu tana wahala dole zamu dauke ta akai ta bayan gida
ha kuma sai wani jirgin da ake aka ce ya bace a jamhuriyar Niger dada ko an gano shi
in ba haka nan ba jirgi na bacewa a nan Niger kowa ya san abu ne mai wuya guda ne an ka sayi tun yau da shekara 40 shina ya bacewa to nazo na ga musu ga inda shike shina ingila cikin garage inda ake gyaran jirai
kana muna dauke da rahoton kokarin da sojojin Najeriya ke yi akan yaki da ta'addanci sai kuma sarfi lashin gume da zai shigo da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya Shugaba Trump na Amurka jiya Ladi ya ce babu abin da Amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron koli da zai yi tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yayin da ita kuma Koriya ta Arewa inji shugaba Trump tuni ta takaita ayyukan haɓaka makaman nukiliyar ta. Duk da haka shugaba Trump ya yarda cewa babu tabbas kan makomar shawarwari da zai yi da shugaba Kim. Har zuwa yanzu hukumomin ƙasar da suke Pyongyang ba su amince su wargaza makaman ƙare dangi da suka tara. Kuma duk da ikirarin da shugaba Trump yake yi kasar ba ta amince da kawar da makaman nukiliya a mashigin kasashen Koriya guda biyu har abada ba. Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta nuna sha'awar kawar da makaman nukiliyar ta baki daya. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron yana haramar zuwa Amurka domin ziyarar aiki inda zai gana da mai masaukin baki shugaba Trump. Yana son ya shawo kan shugaban na Amurka ya ci gaba da barin sojojin Amurka a Siriya har bayan an ga bayan yan ta'addan kungiyar ISIS. Gabanin isowarsa nan Washington DC yau litinin shugaba Macron ya ga tashar talabijin ta Fox a hira da suka yi a fadar shugaban na Faransa a birnin Paris cewa tilas mu sake gina Siriya bayan yakin. Saboda haka ne nake ganin rawar da Amurka za ta taka tana da muhimmanci. Ya kutanta Amurka a zaman wacce da wuya a cimma zaman lafiya da tuntubar juna tsakanin kasashen duniya ba tare da ita ba. Shugaba Trump ya ce yana son ya janye sojojin Amurka daga Siriya nan ba da jimawa ba. Bayan da wani dan harin kunar bakin wake ya halaka mutane 57 ya kuma raunana wasu fiye da 100 a birnin Kabul hukumar zaben Afghanistan mai zaman kanta tana fargabar cewa rashin tsaro zai karyawa mutane gwiwar fitowa domin zaben yan majalisa da na kananan hukumomi. Kungiyar ISIS ta dauki alhakin kai harin a jiya Lahadi a wata cibiyar rarraba katin shaida inda daruruwan mutane suka hallara domin su nemi katin saboda zaben kasar mai zuwa. Mukaddashin shugaban hukumar zaben kasar Ma'azullah Daulati ya ce rashin tsaro zai kashe gwiwar masu kada kuriya lamari da zai kasara tsari na tafarkin demokradiya. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Nicaragua, zanga-zanga da aka fara ta ranar Laraba don nuna adawa da shirin garan bawul ga kudaden fansho ko ritaya ta halaka mutane a kalla 10 ciki har da wani dan jarida wanda yake bada rahoton abubuwa da suke faruwa kai tsaye ta dandalin Facebook. Wasu kungiyoyin rajin kare hakkin bil'adama suka ce yawan waɗanda suka halaka ya kai 25. A jawabin da yawa al'ummar kasar ta gidan talabijin ranar Asabar shugaba Daniel Ortega ya ce a shirye yake gudanar da shawarwari kan wannan batu domin hana iyalai ci gaba da fuskantar tashin hankali. Ortega ya ƙara cewa shugabannin ƴan kasuwa ne kaɗai zai gana da su. Kammal jawabinsa ke da wuya masu zanga-zanga suka sake fitowa kan titunan biranen ƙasar ciki har da babban birnin ƙasar Managua bayan zaman ɗarɗarar ta sassauto a ranar Juma'a. Jiya Lahadi aka kama shugaban ƴan hamayya a Armenia sa'o'i bayan da Prime Minister ƙasar ya fice daga shawarwari tsakaninsu da ake nunawa a talabijin. Dan hamayya Nikol Pashinyan ya shiga hannu ne a babban birnin ƙasar Yerevan yayin da ya shiga jerin masu zanga-zanga da aka fara tun makon jiya lokacin da majalisa ta zaɓe Zaz Zakisyan a zaman Prime Minister ƙasar bayan ya yi shekaru 10 yana riƙe da mukamin shugaban ƙasa. Masu sukar lamiri suna kallon zaben nasa a zaman wani yunkurin ci gaba da rike madafun ikon ƙasar. Shugaban ƴan hamayyar Pashinyan ya bayyana fatar ganin zanga-zanga ta lumana ta kasance mafarin juyin juya hali da ake kira Velvet. Hannunka mai sanda kan zanga-zangar da aka lakaba wannan suna ƙasar Czechoslovakia a 1989 wacce ta zama sanadin kawo ƙarshen mulkin kwaminisanci a ƙasar. ‘Yan sanda a jihar Tennessee a nan Amurka sun kafa tarko da nufin kama wani mutum mai suna Travis Rankin. Ana zargin Travis ɗan shekaru 29 da haihuwa da laifin kashe mutane hudu ya kuma jikkata wasu masu yawa a birnin Nashville a tsakar daren ranar Asabar da bindiga. Wani mabucin gidan cin abincin da aka kai wannan hari ya kwace bindigar daga hannun Travis ya wurga ta bayan kanta. Sai ya fa a lokacin ne Travis ya tube rigar sanyi da ke jikinsa ya tsere tsirara daga inda ya kai wannan hari. Jami'an tsaro na musamman masu ba da kariya ga shugaban Amurka da wasu manya sun ce sun kama Travis a cikin watan Yulin bara saboda ya shiga wani wuri da ba a shiga ba tare da izini ba kusa da fadar shugaban Amurka wato White House. ‘Yan sandan Nashville sun ce hukumar FBI ta tantance cewa bai kamata a bar shi ya mallaki makamai ba, saboda haka aka baiwa mahaifinsa makamin da aka kwace a hannun ɗan wanda ake zargin cewa daga bisani mahaifin nasa ya juya ya mayar wa ɗan nasa bindigar.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Labarin fara da batun kwakwale don wata 'yar gudun hijira a jihar Adamawa da wasu marasa imani suka aikata. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wasu da ba san ko suwa ne ne ba so suka sace ɗan gudun hijiran ya gana ma da ke da taban hankali bayan da ta fice daga sansanin ƴan gudun hijira na Malkohi, inda ko suka kai ta wani waje suka kwakule mata idanuwa kafin daga bisani suka jefar da ita akan hanyar Fufore, inda aka zince ta. Kana aka kawo ta cibiyar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya wato FMC Yola. Ya gana ma irin yankin Mafaci da ke cikin garin hukumar Goza a jihar Borno da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje. Yanzu haka ma tana cikin wani mawuyacin hali ne na babu idanu, ba ta ma iya magana sai da yaren matakan. Malama Magdalene Bitrus na ma cikin waɗanda ke kula da ita a sansanin ƴan gudun hijiran ta ko bayyana min halin da take ciki a yanzu.
Yayin da an fitar mata da ido nan ya dame mu, kuma yana da muhimmanci akan cewa wannan abun ba mu sani a zamu yi yanda za ta yi ta yi wannan ba, domin yanzu tana wahala, dole za mu dauke ta a kai ta bayan gida. Fusarinta komen ta dokawa ake yi, hasalinta daga kohum karkashin Goza take. Taimaka mata ta fannin lafiyan ta dan samu lafiya, ko ba gani din ta dan samu lafiyan jikinta, kuma dan taimaka mata da a nema mata ƴan wanta yanda za su zo su dauke ta aje a kula da ita.
Haka nan ita ma da take garin haske malama Fatima Hassan Umar da ke zama shugaban mata na sansanin tace yanzu haka wannan lamari ya tada musu hankali, kasancewar akwai wasu da dama da rikicin Boko Haram mai zautar wanda don haka ta bukaci da akai musu dauki.
Taimakon da muke so a mana da su, a dauke su a kai su asibiti masu tabin hankali, sannan a binciko ina dangin su suke su karbe su, don mu anan bamu da maganin abun. Ƴan nema sun yi aiki, suna bamu abinci, suna kula da mu, sikiti suna sarewa, suna iya fita kowane lokaci su ga kowane irin hali wanda ya ganmata sun ci kanta a ciki. A yanzu ma akwai wata da take yawan gudu 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 da ta ga abin da ya same ya ganmuka nuna mata zahir da aka wata shekarar. shi ne dan kwantar mata da hankali kadan baka baita mata gudu aka mata gudu aka mota to muna tsoron hakan kare kuma faruwa
to wai ko me hukumar bada agajin gaggawa ta nema da ita ke kula da sansunan yan gudun hijira ke cewa ne game da abun takeicin da ya faru Imam Abbani Garki shine jami'in hukumar ta nema mai kula da jona adama da Taraba ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ma ya ba cibiyar kiwon lafiya ta tarayya wato FMC Yola bisa tallafin da suka bada
ina son yin amfani da damar ma godewa ita cibiyar bada magunguna rashin lafiya cibiyar kula da marasa lafiya ta gwamnatin tarayya wato FMC Yola saboda sun yi kokari fiye da yanda ake tunani da kuma hukumar ICRC wato International Committee for Red Cross su ma sun bada kyakkyawar gudunmawa da hukumar baga da agajin gaggawa ta jiha su ma da mu da su muka yi ta faɗi tashi sun bada kyakkyawar gudunmawa har aka tabbatar da wannan mata ta samu lafiya saboda haka ina so in sanar da mutane cewa wannan mata yanzu haka tana cikin koshin lafiya an dauke ta an kai ta cikin camp dinnan mun samu wanda zai kula da ita kuma alhamdulillah yanzu mun ga tana cikin koshin lafiya kuma ta zauna cikin ɗan uwanta ɗan gudun hijira cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
Ashe Ashe mu maza bayu muke amma dadin bautal muke ji balle anti mai gida balle anti mai gida
ko sai kuma batun kokarin da sojojin Najeriya suka ce suna yi da su da sauran sojojin kasashe makwabta domin yaƙi ta'addanci sakamakon barazanar faduwar gwamnatin Muammar Gaddafi da kungiyar IS ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
rushewar kungiyar IS a Iraki da Siriya da ma faduwar gwamnatin Muammar Gaddafi a Libya masana tsaro na cewar na haddasa barazanar tsaro a kasashen Afrika ta yamma Na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, ko wani mataki suke dauka a matsayin kandagarki?
Tun da wayan abubuwan suka faru da rushen gwamnatin Libya da na ISIL da suka kwararo zuwa wannan fannin Afrika. Wato kasan sun riga sun hada kai da Boko Haram, kuma kasan matakan da muka dauka ta wajen yakin ita Boko Haram tare da su mutanen ISIL. So insha Allah za mu ci gaba da yadda muke yi kuma muna samun goyon baya da sauran kasashen makwabtanmu da suke Chadi, Cameroon da kuma Niger.
To shin menene alakar barazanar tsaro ga Najeriya bisa rushewar IS da matar zoma a kasar Mali? Tambayar kenan da nayi wa tsohon babban komandan runduna ta bakwai ta sojojin Najeriya Major General JS Bindawa.
In ka duba rikicin Libya da Chad wanda lokacin su gokune wadai aka sai da Auzu Street tun daga nan rikicin ne ya faru zaka ga akwai kordo wanda ke tawa tun da can yake shigowa har ya shigo wasu Afrika kuma wasu Afrika din zai shigo daga can wajen North Africa har su shigo wajen China har zuwa Bodan Mugambaru Port Harcourt da sauransu zuwa Nigeria sauran wurare kuma defense da aka gani wato matsalan shine akwai makamai da ke shigowa an dade babu yanda ake duba yaya makaman nan ke shigowa
Na tambayi babban komandan rundunar sojojin Amurka dake Afrika General Eugene Lebov ko wani taimako Amurka za ta yi wa Afrika
Now we're all concerned as
Wabin da halin yanzu muka fi damuwa da shi shine kamar kowa bisa aika-aikar masu tsatsauran ra'ayi a kasar Mali Amurka ta fi shaukin marawa kasashe abokan kawancanta domin su da kansu su magance matsaloli irin na tsaron su Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
kama sa adawa sai gurzo so shawa cikin dawa filin daga mamman sani karkaje fagen daga
To yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Niger inda ake takaddama akan wani tsohon jirgin shugaban kasa yayin da wasu ke ganin ya dace a sayar da shi wasu kuma suna cewa a'a domin an gano shi inda ya bace ga su lamun da bari mu da karin bayani cikin wannan rahoton
Shekaru kusan hudu kenan da aka daina jin duriyar jirgin saman samfarin Boeing 747 wanda ke matsayin jirgin yawon mahukuntan kolin kasar Niger lamarin da ya haifar da shakku a game da makomar wannan jirgi da ake yi wa suna dan bagazam dalili kenan da yan adawa suka buƙaci gwamnatin Niger ta fitar da jama'a daga duhu a bayanan da ya bayar a zauren majalisar dokoki ministan tsaron kasa Kalla Mutari ya sanar cewa
ganganci ne na yan adawa in ba haka nan ba jirgi na bacewa anan Niger kowa ya san abu ne mai wuya guda ne an ka sayi tun yau da shekara 40 shina ya bacewa to nazo na ga musu ga inda shike shina Ingila cikin garage inda ake gyaran jirage a garin Asham ake ce Maura babu wani magudi babu wani cuku-cuku ba wani abin da akoye
jirgin wanne aka bayyana cewa darajar sa ba za ta wuce miliyan 500 na sefa ba a yau na bukatar miliyan 2000 na sefa domin yi masa gyaran da yake bukata yayin da a ɗaya bangare aka gano cewa duniyar zirga-zirgar jiragen sama ta daina yayin makamantansa saboda haka masana suka shawarci gwamnatin ta Niger ta yi gwanjonsa a jimalce ko kuma a sayar da shi da guntu-guntu irin na 'yan gwangwan to kowace shawarar hukumomin kasar ta Niger suka zaba
za mu saida shi ga mai so wake so ya zo gashi za a saida dole za a gwanzo da shi tunda baka da wurin gyaran shi jirgi ne an rige an ci gaba yanzu an wuce zamanin shi baka da piece detaché inda zaka saye baka da wa'ansu kwarari wanda ke yi maka gyaran shi
sai dai kakakin ɗan majalisar dokoki na bangaren adawa su mana sanda wanne ainihi shine ya bukaci sanin inda aka shiga da wannan jirgi na ganin rashin dacewar sayar da shi domin a cewar sa dan bagazam ya kai matsayin da za a dauke shi tamkar wani bangare na tarihin kasar Niger bisa la'akari da cewa ba wani dan kasar da bai amfana da shi ba
jirgin nan da kuɗin ɗan kasa ne an saye shi ayyuka da jirgin nan yayi ma a Niger babu wanda yana da shekarun mu da bai san da wannan ba kenan dole ne mu tambaya ina ne jirgin nan an sashi mun bagazam service da ya yi ma a Niger babu wanda bai nan gari ya bashi ba an hana da shi sosai
gwamnatin mulkin soja a karkashin janar sai nukunce ce ta samar wa Niger wannan jirgi lokaci kalilan bayan kama madafin iko kuma dukkan gwamnatocin da suka gabata kawo gwamnati mai ci mun bagzam ne shugabannin kasar Niger ke amfani da shi don zuwa bulaguro har izuwa shekarar 2013 lokacin da shugaba Isuhu Muhammadu ya siyo wani jirgin da aka yi wa sunan Mongrebon wanne cinikin sa ya sha suka daga ƴan adawa saboda a cewar su tsofan karfe ne aka siyo da muguwar tsada ko da yake masu mulki na cewa jirgi ne irin na zamanin karshe Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To a gaida Sule Mummuni Barma kuma kafin ku ji shirinmu na gaba ku saurari wannan
A wannan bayanin mai girman shugaban kasa sai ya kara da cewa ya samu Najeriya a halin da na farko dai dole za a yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya domin kowace irin kasa mizanin nauyin darajar ta da ake fara yi mata shine da irin yawan al'ummar ta Najeriya Allah ya albarkace ta da yawan al'umma bisa kididdiga aka ce a kimanin mutum miliyan 180 sai mai girman shugaban kasa ya kara da cewa a cikin miliyan 180 din nan ma'aunin da zaka wa kowace irin kasa shine yawan matasanta
mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin wake wannan magana a ina kuma yake ma wannan magana kuma me yasa yake wannan magana har yanzu ana tare da sashin Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba
Jama'a salamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da jin ta bakin Malam Aminu Inuwa da ke zama mahaifin yaran da aka sara aka har ma abin ya shafi jijiyoyin da ke kai sakon aiki zuwa ga hannunsa da kafarsa na dama wanda hakan ya sa barin jikin dan nasa guda ya daina aiki. Malam Aminu dai ya zargi alƙalan da suke wannan shari'a da yi masa hanya saboda cimma wata buƙatar sa ta daban. Za mu daura ne a daidai inda muka tsaya a makon da ya gabata. Suna na Sarfil Hashin Gumel.
Kace wato sun sace muku hoton na'ura da aka dau hoton kan yara. Ya a daidai wannan lokaci ne aka dau wannan abin. Bayan ya biya sun bada wannan gudunmuwar ne 2017 ne.
Bayan sun bada gudunmuwar 2017 ne. Kuma suka fake mu suka sace hoton sai da ta kai ga za a je kota a kotun sanin suka fito da hoton wasu ma sanar da shedawa likita ne ce yaro ya warke. Busa kuma ka'ida
to shi wayewar hoton nan me ya nuna ne
hoton ya nuna sarin da aka yi wa dana shine ja dana ya rasa hannun dama da kafar dama amma shi alƙalin inda ya bani mamaki ni ya sa in kawo sheda tura ma ai ba a je a binciko ba ma ni in je binciko ba
to wai bayan kun yi zaman asibitin Malam Aminu ne ka shigar da ƙara da baka gamsu da irin gudunmuwar da ake baka ba ta kula da lafiyar yaran nan kenan
kwarai kuwa shine dalilin da yasa nace to tunda abin ya kai ga haka su asibitin alƙawari ba kuma suna ci min zarafi yaron ya gani yana zagi na akwai kuma shedu
shi Ibrahim din kaman me kaman yaya yake zagin ka
eh akwai lokacin da ma a shar ma yi akwai ranar ko da zan wuce wani yaro ya masa wani kirari daga nesa nazo dabda shi sai ya ce ni kuma ina da makami ba hasa uku kamar misali ne kace yaron da ka sa rafa yana da gata shi kuma sai ya ce ni kuma ina da makami ba hasa uku na faɗa wannan an sa shi ne ya rika tsokana ta dan ne rigima da shi sai a zo a ce shikenan ba kes magana ta wuce din mun yi faɗa duniya san me nake
to da baka gamsu da irin yanayin gudunmuwar da suka bar wajen sha'anin dauniyar lafiyar nan shine ka tafi kotu
shine na tafi kotu
to wace kotun kaje
na je kotun yan alluna kotun alƙani to anan ne aka yi mana shari'a
da wace da'awa kaje gaban alƙali
na je gaban alƙali da neman a bi min haƙina ga abin da ya samu dana an sare shi kuma ba a taimaka min din ba kuma ya rubuta cimin zarafi
to wai kafin ka je kotu tunda ka ce kun yi kamar yejejeniya duk da cewa ba a rubuta ba a gaban yan sanda a sharada ka koma wurin yan sanda tunda a gaban su aka yi cewa wato mahaifin yaron nan baya taimaka min da komai gashi ina wa dawani ya daro
ban koma wajen su ba ban koma wajen su domin su yan sanda wanda ke sinke hannunsa farkon ma fara ma bayan mun fito daga asibiti na buga masa waya saboda ina da lambar sa nace masa ina son zai mi shari'a da wannan mutanen sai ya ce mun bari sai ya san da ya neme ni duk san na buga masa sai ya ce mun bari sai ya neme ni nace ina son fina shari'a sai ya ce bari sai ya neme ka to shine ni ma sai na binyuwa ta kafar dan a bi mu haƙina to ta nan ne aka yi magana da yan sanin shari'a so shine kun suka neman din daga baya har ma shi wanda ke sinke hannun nasa ya gaba na kuri yace shi ba za
a wace kafa ka bi
eh akwai wani aboki na Jaiho ne ne magana da shi shi kuma ce to a shi ma akwai dan sandan da ya sani babba ne zai magana da shi ya shiga cikin al'amarin yayi magana da shi ya zo shi kuma ya magana da police station na sharada su kuma suka ce eh case din akwai shi amma ya case din yanzu babu shi sai shi kuma ce a case din akwai shi case bai mutu ba domin dan uwan mu aka sara wada saboda haka ba mu yadda ba to anan ne shine shi wannan wanda case ke hannunsa ya neme ni ta bani hakuri sannan aka kira ni na je da ni da su aka tura mu kotu daga nan
shine kuka je kotun yan Allahna to kamar da kuka je gaban alkali me kai da wace da'awa ka je me ka nema kotu ta yi akai
to da farko dai bayan Allahna muka wuce direct ba akwai kotu ta wajen yan awaki wajen gidan sarki to nan muka fara zuwa
ta kwaba kudu
ta kwaba kudu to daga nan da na ga da tafiya take tafiya shari'a tana tafiya wayniya sai na hankali na ya tashi
wai kotun magistrate ce ko ta addinin musulunci
kotu ce ta masu rawani ta addinin musulunci to da na rika ganin abin ban fahimce shi ba sai na yi magana akai shine sai aka canza mu
kamar yaya baka fahimci tafiyar kotu ba
saboda to ni dai shi kansa alƙalin da ya duba ya tambaya yaro kai ka sare shi ya ce ba shi ya sare shi ba to ya aka yi sai ya ce wai shine sare kansa da kansa to shine ni kuma da aka daga shari'a sai na zo da shedu ko da sai ga nazo da shedu sai suka ce sai ya ce abinda aka yi shine ya sare yaro to kuma sai na ga ana ta daga ana cewa to mu je mu dawo ranar ta mu dawo sai na ce to ni wannan aje a dawo din jiki na fara bayan cewa ina ganin ba zai min adalci ba shine na ne
ka fara jin rashin gamsuwa kenan da tafiyar shari'ar
haka yake saboda haka ni ma na bi ta wata kafar ta ina son sai an bi min haƙina kan dana saboda haka aka mai da ita zuwa ta yan Allahna
wata kafar ka bi ta a canza maka kotu ko kuma ayi wani abu
ta canza mun kotu da aka canza aka mai da mu yan Allahna kotun alƙani shi kuma alƙali alƙani anan shi ma sai ya zo in ana shari'ar idan ina magana zan fito da points na yadda abubuwa
suke zaka fito da wasu bayanai da yadda ka sani
eh yanzu zan fito da bayanai da da kotun jama'a za a fahimta sai alƙali ce wai in shuru ya isa haka to a wannan ya isa haka sai nake ganin cewa za a yi mutane su gane wa kun shiga alƙali zai gane yaya wani hali muke ciki
kana nufin ka ce ba a barin ka kai magana a kun an zo shari'ar
eh akwai lokutan da ba a bari na in yi cikakken bayani dan kaga misali akwai lokacin da alƙalin ya ce ni na zo da shaida ta cewar ɗana an masa aiki a asibiti shi kuma yaron sai ya tambaya da kai ba kana da shaida sai ya ce yana da shaida ce wace shaida sai ya ce yana da hoto likita ya ba su hoto ya nuna dana ya warke
to wancan hoto da kake zargin sun sace kenan
ni kuma shi hoto ni na aiki a asibitin Asma'u Memorial Hospital na kanin mahaifina ne cikin 1980 da zuwa wani lokaci ai da tsarin hoto na x-ray ke ba irin sauran hotuna bane na gaba gari hoto ne irin wanda in aka dauka sai dai a sake daukan wani wani kuma ba shi da dama shi a matsayin likita dau hoton ka je ba wani idan ka zo da hoton gaban likita likita zai duba ya tsaro shi karanta sakamako sai ya rubuta sakamakon a file ɗinka sannan ya baka hoton ka a hannu to me ya kawo fura a zanin banda ka zamun damu me ya kawo hoto na shiga hannun sun ba sa ta hoto sun suka yi ba
amma shi wancan hoto da kake cewa sun sa ta har ma yake da gabatar da shi a kotu menene ne bayanan da suke ci ya nuna cewa kafin a sace shi din ya nuna likita ya nuna cewa yaron ka ya warke ne ko kuma ya
likita ya nuna cewa wannan sakamakon sarin da aka wadana shine ya jawo hadana ya zama paralyzed abinda sakamakon ya nuna kenan
to amma shi kuma Ibrahim da shi ne ya sare danka Aminu me ya kai shi gabatar da shi wancan hoto a gaban alkali me yake so ya cimma
eh ni a fahimta ta dramatizing abun akai domin hoton nan babu dama ba wanda ya sai rike ma hoton ka ne suka zo da hoton inda na san cewa ba za mun adalci ba sai ni an sa an fito da sakamako an karanta amma shi hoton ma ba a zaro shi ba sakamakon cin file din hoton ma ba a fito da shi an karanta ba a jima me aka ce a ciki
wai kotu ita ce ko alkali ne ya bukaci a kai hoto dan a tabbatar shine shi kuma wancan yaro Ibrahim ya kawo wannan hoto ko kuma a'a ya akai
alkali ne bayan ya duba nasa dalili sai ya ce to shi kuma ya kai fa kai ma kana da naka take wuce za ta nuna cewa ba ka da matsala a wannan abin kaza sai yaro ya ce eh ina da to me ne ya ce hoto shine dauko hoton to ai kamata alkali sai ya sa a zaro hoton sannan a karanta kuma sakamakon kuma tabbatar da cewa eh kuma shi likita ma da ya bada hoton ya zo dan ni a lokacin na ce alkalin to in dai ba shi satin to likita ne ba su farawo ne zan yi shara da likita ko da likita ne
idan Allah ya kai mako mai zuwa zamu kawo karashin warfin malam Aminu Inuwa wanda aka sare dan sa aka har ta kai gabadin jikin sa na dama ya daina ai daga nan kuma zamu fara jin tabakin bangarorin da ya zarga yanzu amadadin Mahmud Ibrahim Kwali ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
to madalla da wannan muka zo kuma a shirin mu na karshe wato labarai amma wannan kara ta kaice
Batram na Amurka je Lahadi yace babu abinda Amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron koli da zai yi da tare da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong Un yayin da ita kuma Korea ta Arewa tuni ta takaita ayyukan habaka makaman nuclear ta duk da haka shugaba Trump ya yarda cewa babu tabbas kan makomar shawarwari da zai yi da shugaban na Korea ta Arewa Shugaban Faransa Emmanuel Macron yana haramar zuwa Amurka domin ziyarar aiki inda zai gana da mai masaukin baki shugaba Trump yana sanya shawo kan shugaban na Amurka ya ci gaba da barin sojojin Amurka a Syria har bayan an ga bayan ƴan ta'addan kungiyar ISIS saboda ya ce akwai aiki na sake gine Syria banda wani dan harin kunar bakin wake ya halaka mutane 57 ya kuma raunar wasu fiye da 100 a birnin Kabul hukumar zaben Afghanistan mai zaman kanta tana fargabar cewa rashin tsaro zai karya wa mutane gwiwar fitowa domin zaben ƴan majalisa da na kananan hukumomi a Nicaragua kuma zanga zangar da aka fara tun ranar Laraba don nuna adawa da shirin garan bawul ga kudaden fansho ko rita ya halaka mutane akalla 10 ciki har da wani dan jarida wanda yake bada rahoton abubuwa da suke faruwa kai tsaye a dandalin Facebook.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gabatan sa. Amma kafin mu tashi bari mu taya sarkin Fulani Shagamu. Alhaji Salisu Bashan kai murna auren diyansa Hawwa wacce aka fi sani da Momi. Da angonta Muawiya Alhaji Hassan Wasaku wanda aka daura a ranar Asabar din da ta gabata a babban masallacin Juma'a dake Tunga a garin Mina. Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sabo Imam Aliyu da ya taimaka muku gabatar da shirin da Shuba Hero Jido ne wanda ya bada umarni. Sai injiniyan mu John Ellison ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.